gobe.
Daga muryar Amurka a Washington DC. Sauraro assalamu alaikum shirin yau da gobe ne shirin matasa ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC akan mitoci 25-31 da kuma 41 ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Niger a BOA Africa kan mita 102.5 zangon FM sai kuma wasu tashoshin na zangon FM din a Niger da suka hada da Radio Amfani Sarauniya da kuma Niya A can kuma sun kasar Ghana kuma za ku iya kama mu ta Alpha Radio. Za kuma ku iya jin mu ta shafin mu na Facebook Live a VOA Hausa ko kuma a fada yanar gizon mu ta voahausa.com ko kuma sashenhausa.com masu gabatarwa.
Hafiz Baballe
tare da ni da Wallah Salim.
Masu sauraro a duk ranar Alhamis shirin yau da gobe yana magana ne akan harkar lafiya. A yau ma 28 ga watan Nuwamba shekarar 2018 shirin namu na magana ne akan ciwon jijjiga da mata masu ciki suke yi
in wata ya nisa kamar wata 8 dai sun ga mana an fi samun larura saboda wajen kumburi hawan jini in ciki ya nisa ana samu to in baka zo awo ba zai iya samun ka saboda akwai allurar rigakafi da ake mana ta ciwo
kane hadis ka san wannan ciwon yana da illa sosai ga mata masu juna biyu saboda haka ne yau wakilin mu na sashen Hausa Adamu Nasiru Adamu birnin Yaro ya tattauna mana da wasu mata masu juna biyu sannan kuma akwai likita da zai kara mana haske akan wannan ciwon
Yanzu bari mu fara da jin amsoshin tambayar da muka muku a shafin mu na abota wato Facebook inda muka ce me kuka sani game da ciwon jijjiga da wasu mata ke yi yayin da suke da juna biyu wanda a turance ake kira da eclampsia ga kuma yadda kuka amsa mana
An samu ta farko a yau ta fito ne daga Sabi Usman Makurna inda yace salam yau da gobe hakika yau kun yi sara daidai gaba duba da yadda muke gamuwa da mata masu fama da ciwon jijjiga lokacin da suke da juna biyu ko lokacin haihuwa ina ganin wannan cuta tana da matukar wahalarwa dan haka ya kamata mata masu juna biyu su rinka zuwa asibiti mafi kusa domin tuntuɓar likita dan kaucewa wannan cuta Allah ya kare amin
To sai amsar Umar Abdullahi Gambaki jihar Bauchi inda yake salam filin yau da gobe ito a gaskiya dai ciwon jijjiga da wasu mata ke samu to baya rasa nasaba da yawan jini a jikin su muna fatan Allah ya kare mu daga kamuwa da wannan cuta amin ku tashi lafiya
to sai Yanya Salmanu inda yake salam yau da gobe game da magana rashin lafiya ta mata musamman mata masu juna biyu Rigakafin wannan ciwo shine zuwa awon ciki yana da amfani da mahimmanci ga lafiya da fatan mata za ku kula da lafiyarku
sai amsar Pristasi Ibn Abdullah Azare yace yau da gobe shirin matasa hakika yau ba ni da tacewa domin abin na manya ne amma zan fake a gefen radio na domin na karu
To sai Ali Kiyari Balamba shi ma cewa salamu yau da gobe ina muku fatan alheri yau ban da ta cewa Allah ya baiwa waɗanda suke fama da ciwo lafiya
Amin sai amsar Ruqayya Usman Fari Jebuwa wadda ke jihar Yobe tace salamu filin yau da gobe hakika mu mata a yankunan karkara muna samun wannan kalubale sosai musamman in mace ta zama tana da juna biyu domin ni ga nauce ba jiyo ba Muna kiran cutar da suna Kilangia da yaran mu na Kanuri da fatan likitoci za su wayar mana da kawunan mu dan kaucewa irin wannan kalubale.
Haka ne kam. To tattauna likita na nan tafi za ku saurara. To sai sakon Jamilan Ado Salati goma ga Annabi Rijau inda ta ce lalle ciwon jijjiga da wasu mata ke fama da shi idan suna da juna biyu ba karamin ciwo bane kuma kuma gaskiyar magana duk irin yadda za a misalta ma mutum munin wannan ciwon ba zai fahimci yadda yake ba sai in ya zauna da mata mai irin wannan cutar ya Allah ka kawo mana saukin wannan cutar da ma sauran cututtuka baki daya to amin Jamila ka gani yau mun ci sa'a saboda ana magana ne na ciwon da ya shafi mata mata sun shigo sosai na ka karanta sakon Rukayya gashi yanzu sakon Jamila to mata ya kamata ku ci gaba da shigowa wannan fili na matasa
ba
na
maza ne kadai
shine kuma ku bada gudunmuwan ku domin kuma ku ilmanta sosai
sai amsar Sale Shehu Shahada yace yau da gobe wannan cuta ce da ta dade tana bibiyar mata masu ciki musamman a nan arewacin Najeriya amma muna jira mu ji daga bakin malaman kiwon lafiya
sai sakon Usman Manika mai ruwan road Puntuwa inda yace hakika cutar jijjiga dake kama mata masu juna biyu wanda ake kira da tsinkan-tsinkan abu ne da rashin kula ko awan ciki da mata ba sa zuwa asibiti dan kare lafiyar su yasa cutar kan zo ma mace lokacin haihuwa wanda yayi sanadiyar mutuwar mata da dama
sai amsar Umar M Umar Mudwa inda yace yau da gobe muna nan muna jiran lokaci da za ku tattauna da likita akan wannan tambaya da kuka yi domin yau tambayar ta mata ce to ai hadda maza ma ko ya kamata ce ka san
kana da ƴan uwa kana da mata ko baka yi aure ba ma za ka yi aure wasu ma suna da mata
ya kamata ka san lokacin da ya kamata ka tura ta awo ba
haka ne kam amma baka yi aure ba sai ka sani tun yanzu an yi aure awo na da muhimmanci sosai
kware da gaske
to sai sakon Nasiru Shehu Yunusari inda yace assalamu alaikum BOA Hausa shirin yau da gobe na ilmantar da duk mai sauraron ku ina muku fatan alkhairi a tashi lafiya to mun gode
sai sakon barista Hassan Grema Maska inda yace salamu alaikum filin yau da gobe a gaskiya mu kam yau ba mu da tacewa amma za mu ji abinda zai yi wa kana a huta lafiya
to shi ma Musa Hadarin Asuba da magaran cewa yau da gobe sai Allah to gaskiya ni kam ban san komai ba akan wannan ciwo na jijjiga ba amma za mu kasance da masana kawai ku tashi lafiya
sai amsar Muhammad Sadi dan Hausa Baturiya yace yau da gobe ikon Allah mu kam sai dai mu bude na zo mai mu ji karin haske daga bakin masana ku tashi lafiya Daulat da Hafiz
to mun gode
mun gode
sai Umar M Fulani Zamfara shi ba cewa yayi salam yau da gobe shirin matasa a gaskiya ni dai ban san komai ba akan wannan amma zan kasance tare da ku dan jin abin da likitoci za su ce akan wannan ciwo na jijjiga da fatan za ku tashi lafiya to amin
sai Sani Muhammad daga Karmo Abuja inda yace salam yau da gobe sai Allah mu kam yau ba mu da masaniya akan ciwon jijjiga za mu kasance da akwatunan radio mu domin mu ji karin bayani
to shi ma Aminu Adamu shi ma cewa yayi salam yau da gobe ikon Allah to wannan batu sai dai mu ji daga gare ku dan haka mun baza kunnuwanmu ku tashi lafiya
sai Sade Sa'idu Daura inda yace hakika cutar jijjiga wadda mata masu juna biyu suke fama da ita tana samu asali ne daga dadewar nakuda a gida ba tare da an je asibiti ba wanda ta haka ne mata sukan kamu da wannan cuta wani karan ma har su rasa rayukansu
sai sakonmu na ƙarshe a yau inda ya fito daga Abubakar Ayuba Mahanki inda yace salam barkanku da aiki tawagar yau da gobe mu dai zamu kasance kusa da akwatin rediyon mu domin jin cikakken bayani daga bakin masana
to mun gode sai ku ci gaba da aika mana da sakonnin naku
madalla yanzu bari mu saurari tattaunawar da wakilin sashen Hausa Nasiru Adamu birnin Yaro yayi da wasu mata masu juna biyu
to masu sauraro assalamu alaikum barkamu da saduwa a wannan shiri na musamman da zamu gabatar da shi daga nan asibitin kula da lafiya madakin farko dake garin Kwarau ta shi a karamar hukumar Igabin jihar Kaduna a tare da ni akwai mata guda uku da suke zuwa awo kuma waɗanda sun sa amfanin zuwa awo zamu tattauna wannan matsala na jijjiga ko kuma tsinkau-tsinkau da yake samun mata masu juna biyu yayin haihuwa na farko zan so su bayyana mana sunansu
sunana malama Sa'adatu Bashir
sunana malama Hajara Saluhu
sunana malama Khadija Abdullahi
to malama Sa'adatu menene ainihin yasa kike zuwa awo
ina zuwa awo saboda kariya da cututtukan da ake samu na masu ciki kamar cutar tsinkau-tsinkau din da kuma su malaria da ke samun masu ciki.
Hajara, idan kika zo awo da farko menene kuke fara yi a wajen awo?
Muna fara yin gwaji a house keli a auna mana jini a ga ya jinin me yake yayi kasa ko yayi sama. To duk wannan an gwada an gani inda matsala za a gaya mana, in ma ba matsala ji za a gaya mana.
Malama, da kika zo awo na farko menene aka gaya miki kuma wani dalili yasa miki kika zo awo?
Dalilin da yasa da nazo awon farko dai saboda da kariya dai daga cututtuka dai a kuma auna ne a ga abin da ke damuna.
So da yawa wasu sukan ce za su zo awo mata musamman saboda a ba su magani ne ko kuma su haihu cikin koshin lafiya, amma ba su tunanin akwai wasu lalurori da malaman asibiti suke gaya muku cewa masu ciki suna tare da shi.
Akwai gaskiya, akwai kamar cutar tsinkau-tsinkau, in wata ya nisa kamar wata takwas dai sun gaya mana an fi samun laruran saboda wajen kumburi, hawan jini, in ciki ya nisa ana samu. To in baka zo awo ba zai iya samun ka, saboda akwai allurar rigakafi da ake mana ta ciwon.
Baya ga cutar tsaukau-tsaukau ko kuma jijiga da masu malaman asibiti suke gaya muku, Hajara, akwai wasu cututtuka da ake gaya muku cewa ana za a ba ku magunguna ko ana ba ku shawarwari akan adonin a guje musu yayin da kuke zuwa awo?
Kwarai ana gaya mana, saboda akwai wani ɗaya akan ce mana mu kula da wurin zuwa gayawa mu saboda kamuwa da infection, saboda wurin haihuwa yana affecting ɗin yaro, yakan zo da ciwon ido da sauran wasu abubuwan haka.
Malama, akwai magunguna da ake ba ku yayin zuwa awo?
Akwai magunguna da ake ba mu yayin zuwa awo, kamar wannan ƙwayoyi, akwai je akwai mai ruwan ƙwai da ake ba mu je mu sha idan mun zo awo.
Hajara, wani dalili yasa kike zuwa awo?
Ina zuwa awo don in haihu lafiya a gaya dan da zan haifa, saboda wata ran wani sa'in haihuwar takan zo da matsala wanda in an zo asibiti malaman za su yi iya kokarin su, Allah ya ba su nasara su kare mu daga sharrin wasu abubuwan da za mu afka a kai.
So da yawa akan samu matsala wajen mazaje idan mata za su zo awo, ban san malama ke ya kuka yi da mai gidanki an samu matsala da kika cin shi zaki zo awo ko kuwa?
A ban samu matsala ba da na ce zan zo awo, shi ya ba amince mu in zo awo da kariya dai daga dai cututtukan dai da za su iya samun mace mai ciki, to shi ne ya amince mu in zo awo.
Sa'adatu, lokacin da zaki fara zuwa awo, shin ke akwai wani matsala da kika samu daga mai gida ko kuwa?
Babu wani matsala, saboda ya san abubuwan da ake yi a asibitin masu amfani ne.
Kin taɓa haihuwa a asibiti?
Na taɓa haihuwa a asibiti, kuma alhamdulillah na samu lafiya sosai da ni da baby.
Hajara, fa kin taɓa haihuwa a asibiti ko kuwa bayan haihuwa a gida kin zo asibiti?
Na haihuwa a asibiti, an kula da ni, an kwashe min jini, mun koma gidan mu lafiya ƙalau.
Malama,
ni ban ma taɓa haihuwa ba, wannan ne na farko.
Wannan ne na farko. Ya wani buri kike da shi na haihuwa tunda kina zuwa abin ki haihuwa a gida ko kuwa asibiti?
To shi abin na Allah ne, dai buri na Allah kaddara haihuwan asibitin ya dan fa amfani ne saboda da wasu dan matsalolin da zai iya faruwa.
Lokacin da duk aka ce ana wannan cuta na tsinkau-tsinkau, me kuka dauka a zuciyanku yake, ko kun taba ganin ma wanda yayi? Sa'adatu,
gaskiya na taba ganin wanda yayi.
Menene ya faru da ita?
Gaskiya ta samu dan kamar losing memory, ban san yadda zan fassara shi da Hausa ba. An sa ba ta san hayaniya, da ta samu hayaniya sai ta fara wannan jijjigan sosai, asibiti suka killace ta, ba ta san ma a shiga wajenta.
Hajara, kin taba ganin wanda ta samu lalurar tsinkau-tsinkau?
Na taba gani, makwabciyar mu ta samu wannan lalura kusan satin ta ɗaya ma bata farfado ba, sannan Allah ya sa ta farfado.
An gaya miki dalilin da ya sa ta samu wannan tsinkau-tsinkau?
Ya fara ne daga alamomin da aka gani na daga kumburin jiki da zazzabi mai tsanani, haka ta samu kanta a cikin wannan yanayi.
Ba ta zuwa awo ne ko kuwa?
Tana zuwa awo, amma kuma an gaya musu alamomin yakan kamu da su ta alama kumburin nan, kuma ya nuna wannan kumburi kuma hakan ta faru.
Malama kin taba ganin wanda ta yi wannan cutar? Amma dai kina jin labari?
Kina jin labarin mai wannan laluran amma ban taba gani.
To zan so kowace ku ta yi mana bayani a cikakke wani shawara kuke da shi ga ƴan uwanku mata musamman idan suka sami juna biyu.
Ina ba ƴan uwana shawara idan suka samu juna biyu su daure su rika zuwa asibiti awo. Kuma dokokin da ake bamu wajen awon nan ba wai cutarwa bane, ina son dan Allah su rika bin shi. Kuma akan bamu abubuwan da ya kamata mu rika ci kamar su lemu, kankana, kwai. Sun ce at least mu rika cin shi kamar su daya. Akwai kuma alluran da ake mana wata 7, 8 zuwa 9 na duk wa'annan kariyan ne na wannan cuta na tsinkau-tsinkau. So ina ba mata shawara da Allah su daure su rika zuwa awo. Ba wani matsala ake samu ba wajen awo ko a ce ana kashe kuɗi ko wani abu da sauransu.
Ajara kin ci amfanin zuwa awo tunda kin haihu a asibiti, yanzu kuma gashi kina zuwa a asibitin domin awon. Menene shawaran ki irin amfanin da wato gajiyar da kika ci ko kuma amfanar da kika samu da zuwa awo?
To alhamdulillah gajiyar da na ci kamar yadda ƴar uwana ta ce shine mata su kula da zuwa awo. Su rika bin dokokin da aka ba su. Mu ma alhamdulillah yanzu ko yanzu Allah ya bamu mun gode Allah. Allah ya raya kuma abin da aka samu a daure a rika zuwa awo.
Gashi yanzu malama ke yanzu ne na farko kuma kin fara zuwa asibitin nan. Ba san abubuwan da kike amfana da shi ba.
Gaskiya yana da amfani zuwa awo saboda na ga dai masu zuwa yana da amfani. Kuma daga bisani ni dai na ga dai zuwa asibitin yana da amfani ne har yasa na matsa mushi in zo awo.
Abubuwan da ake gaya muku a kina ganin masu amfani ne da abubuwan da malamai suke muku asibiti?
Gaskiya masu amfani ne tunda in ba ma amfani mata da yawa ba za su zo.
To muna godiya da kuka ba mu lokaci domin tattauna wannan al'amari na tsinkau-tsinkau da kuma amfanin zuwa asibiti ga mace mai juna biyu. Tare fatan Allah ya kai ku gida lafiya bayan kun gama abubuwan da za ku yi asibiti. Daula gare ki.
To madalla Nasiru Yakubu birnin Yaro a gafarce ni ka gafarce ni na manta Elhikai ne ke raina ina ta kiran ka Nasiru Adamu kana ji Hafiz.
To madalla Nasiru Yakubu birnin Yaro yanzu bari mu je ga Dr. Nura Abdul Karim kwararren likitan mata a Federal Medical Center dake Katsina.
Salamu alaikum doctor.
Wa alaikum salam Hajiya Adola.
To barka da shigowa wannan filin namu na shirin yau da gobe shirin matasa, wake magana.
Barkanki dai, ni ne Dr. Nura Abdul Karim daga nan Katsina a Najeriya.
To barka ka dai. Yau dakta muna magana ne akan ciwon nan da mata kan yi a yayin da suke da juna biyu wanda ake ce majijjiga, wato a turanci ana kiran shi eclampsia.
To shi ciwon eclampsia ciwo ne wanda mata musamman mata waɗanda suke da cikin farko wanda ba su taɓa ciki ba cikin farko ne suke samu. Kuma yawanci sai ciki ya wuce sati 20 kana suke samun wannan. Kuma abin da ke kawo shi hawan jini. Hawan jini ne idan jini ya sama sosai. To kuma cikin fitsari ana samun, in aka auna fitsarin ana samun protein. Protein din nan yayi yawa ga hawan jini. To shine idan ba a maza aka dauki mataki ba sai shi wannan din idan aka samu hawan jini ga protein a fitsari kuma ga kumburin jiki, to shine yake cewa pre-eclampsia, wato kamun jijjiga din. To in ba a komi ba aka bar shi din ya ci gaba, to shine sai jijjigar ta shigo. Jijjigar sai ta shigo, to shine mace za ki ga mace mai ciki tana ta jijjigar jiki wanda ba control. Da baya kuma har ta zo ta rasa abin ganta, ta kamar ta suma, ta kasance in ba dauki wani matsayi ba, ta kasance har zai iya daukar kaiwa ga shi babin da ke cikin cikin da ita abin gannan rayuwarsa ta sarwanta. To a takaice dai shi ne wannan. Kuma mata kamar 15 cikin 100 wanda ke da ciki suna samun wannan matsalar. Kuma akwai abubuwa wanda suke ana wasu abubuwan da suke dangantaka da ita, kamar misali hawan jini. Inda ma mace tana da hawan jini za ta iya samun wannan eclampsia. Kuma kamar yadda nace cikin harko shi ne matan da ke da cikin harko suke shi. Yawwa.
To doctor ka yi maganan kan shi protein din idan yayi yawa aka samu a fitsari me yake sa protein din mai ciki ya hau kaman ya danganta da abincin da take ci ne ko me yake kawo wannan
ba ya danganta dai da abubuwan da suke faruwa a cikin jikinta wanda ya shahi hanyoyin jini yawanci idan aka samu matsalar dama wajen shi dan ne idan lokacin da yake kwanciya a cikin mahaifa to lokacin bangan nan ita uwa ba za ta shiga cikin mahaifa bangon mahaifa da kyau ba don ba ta shiga cikin bangon mahaifa da kyau ba sai a nan samu matsala har ya kai ga wannan hanyoyin jini wanda suke ga mahaifa ba su samu canji wanda ya kamata ba to wannan rishin wannan canjin sai ya sa wasu sinadarai a ta cikin su cikin jikinta wannan sinadaran zai sa duka hanyoyin jinin su saki idan hanyoyin jinin suka saki sai kasance komai zai iya fita daga hanyar jinin ya shiga ko ya shiga cikin jikinta ko kuma ya shiga wajen fitsari to abinda ke faruwa kenan hanyoyin jini ne ke saki su samu kamar su hudoji haka to har sai protein da ya kamata ya tsaya cikin hanyar jinin to sai ya rika fita yana shiga cikin fitsari har ya kasance ya kai ga wannan ciwo
to akwai wata hanya da za a iya bi a kare wannan da su masu juna biyu za su iya bi domin su kare ko dai kawai dai ikon Allah ne wannan
gaskiya babban magana ikon Allah ne to amma dai yawanci ana akwai ɗan hanyoyi wanda ba su zama sun tabbata ba wanda ake kare wanda ake kare irin wannan kamar macen da ta taba samu to ana iya tun daga farko a halin bincikenta macen da ta taba yi to idan aka ana iya bincikenta a bata magunguna wanda za ta iya da wani kaman wani aspirin ne ake ba da low grade yana hana wannan abu ko kuma ya kasance idan kamun mata da miji su aure a kasance suna tare sun saba da juna to wannan ma an ce wai yana rage
to sai
kamuwa da wannan cuta
to sai na biyu da kai magana daman na daya mun kai maganan protein na biyu kai maganan hawan jini wato high blood pressure din to me yake kawo yawan hawan jini ga mata masu juna biyu
shi ne babban magana da wannan shi wannan ciwon eclampsia din ne wanda matan farko mata masu cikin farko suke samu kuma shi kamar yadda na ce abinda ke kawo shi ita uwa in ba ta hau shiga cikin bangon mahaifa da kyau ba yawwa nan canje-canje wanda suke kawo hawan jinin ya daidaita ya ki hawa to ba a samun su saboda haka kawai sai jini ya ta hawa cikin
to baya da nasaba kenan da abinda suke ci kamar a ce diet ɗinsu ko wani abu duk ba shi da nasaba ga
gaskiya ita shi wannan ciwo na eclampsia bai da nasaba da diet
to shi hawan jinin ma haka
ke da hawan jini da can dama can suna da hawan jininsu to shi ne in suna cin wasu abubuwa kamar su gishiri haka da sauransu suna yana ɗaga jini amma dai idan wanda ba taɓa samun hawan jini ba ne irin wannan na eclampsia to gaskiya ba bai da alaƙa da abincin da ake ci
to shi eclampsia nan an zo an samu mace da shi akwai wani irin magani ake ana samun magani ana samun nasarar maganin yayin zaran da suka samu ciwon ko yayin da suka samu pre-eclampsia akwai yanda ake bi domin a tare
akwai magunguna da ake amfani da su amma ba wai su magungunan suke maganin ciwon ba suna dai abin ganin suna dai taimakawa wajen yanda za a controlling din ita blood pressure din kuma a samu lokacin da za a wanda ya daidaita wanda za a haifi baby yawwa kamar ko kuma su hana jijjigar jikin amma duka cikin wani ɗan lokaci ake so a yi amfani da su kamun a haifi ɗa saboda haihuwar ita ce magani saboda haka da yanda aka ba da magani idan ɗa na ciki still akwai ta
to likita ko za ka gaya mana alamomin wannan ciwo
yawwa to su alamomin tan kaman yanda muka fara magana shine hawan jini na daya. Na biyu ga shi wannan protein wanda ke cikin fitsari. Na uku idan abin ya tafi zuwa eclampsia akwai abubuwa wanda ake gani kamar ciwon ciki, mace za ta rika ciwo na kirji haka kamar mai ulcer. Don wasu za a ga wani lokaci za a ce ai ulcer ce ana ba su fitsari wanda bai sani ba ya fara ba da maganin ulcer. Sai kuma akwai kamar ciwon kai saboda hawan jinin zai sa sai mace ta kanta ta jin ciwon kai da jiri. Yawwa to duk dai wa'annan dai su ne dai wa'anda abubuwan da ke amma dai wani lokacin kuma za ke ga ba ma wani abu kawai sai dai in an auna a gab BP ta hau sama
to akwai rigakafin wannan ciwo?
Eh shi ne rigakafi har yanzu dai ba rigakafi wanda za a ce 100% yana aiki. Amma dai kamar yadda na ce din shi ne mace da namijin da suka daɗe tare yawanci ana ba a basu cika samu ba. Kana kuma wannan maganin aspirin da ake badawa misali yana taimakawa wajen ita mahaifa wata ita uwa ta shiga mahaifa yadda ya kamata ya kare wannan.
To dakta yanzu wana kira za ka yi ma mata kan mahimmancin zuwa awo yayin da suke da juna biyu?
Gaskiya wannan tambaya ce mai amfani sosai. Shi zuwa awo yana da amfani matuƙa. Kuma saboda shi wannan ciwo yawanci yana iya kama mace ba ta ma san ba ta jin komai ba za ta ji wani abu na damunta ba. Sai ya yi tsanani har ta kai ga tawara jigar jiki za a ce to a ce wannan sai an kwashi ta an kai ta asibiti za a ce eclampsia. To amma idan mai zuwa tana awo ne tun da wuri tun da abin zai iya ɗaukar bangan nan uwa sati duka haka kamun ya kai ga eclampsia kuma ita ba wani abu za ta ci ba amma idan ta zo wajen awo duk sanda ta zo awo za a auna bangan nan jinin a ga ko ya hau ko bai hau ba to ta nan za a iya ganewa tun da wuri a gane a bata a samu a bata maganin da ya dace ko kuma a yi mata abin da ya dace wanda zai kare ta daga wannan. Saboda haka zuwa awon yana da mahimmanci sosai ga kowace mace.
To dakta mun gode kwarai Allah ya saka da alheri a huta lafiya.
Amin.
To Daula.
Malam Hafizu kai ma sai a dage.
Kun tattauna da ni da
sosai. Ta ƙara samun juna biyu a dinga zuwa asibiti.
To shikenan. To ai sai wace irin shawara to zake bawa mata dai?
To ai shawaran shine likita yayi magana to ni ma zan ƙara magana. A je asibiti ko karkara kuke ko ina akwai asibiti dan ita lafiya ba abin da yake ta kuma an ce in kunni ya ji
jiki ya tsira. Gaskiya dai a daure a ringa zuwa au saboda yana da matukar muhimmanci.
Akane kam. To jama'a duka anan muka kawo karshen wannan shirin namu a yau a madadin injiniyan mu da ya taya mu gabatar da wannan shirin Daniel Brown da
injiniyan mu na yau tara
da abokin aiki na
Hafiz Baballe
ni Daula Salim daga nan birnin Washington dake cewa mu huta lafiya.
Shining.